بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سافير أصبر شدة قوات الربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شكرا دبو الآيادة داري هدى تلاتين دا بقوي دي دي دا شاشدة قوات جنواري شكرا ميلادية تدبو بيو دا قوم شاشدة وننشيني كستنا أربعين دا هدو دا قسكنجي رنجي كسوسوان كراتل التافن اقتداء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم ولفر شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله أبنجي جيدك أنشي لغافرة لتافة اقتداء الصراط المستقيم ينا تتونا واني أكن مسألة من مهمانتي أتكن أقيد المسلمي إتتي مسألة الولاء والبراء. ابن تيمية ينا قرارو بياريني دا بياني أكن هجوجن دا سكي تبتا دا حرمتم مسلمية دنگا كوي كوي كافري سواء كافرنا يهودي ليدا نصارى koko farisa ne da ru ma'ana kafirai ne masu littafi koko kafirai ne zariyan maguzawa. Babu shakka Ibn Taymiyyah ya kai matuka wajen kawo bayani daga Alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai inganci da maganganun manyan malaman magabata tun daga cikin sahabbai da tabi'ai da sauran malamai har zuwa zamanin da yake rayuwa dan tabbatar da haramcin koyi da kafirai a cikin al'adunsu da tunaninsu da ɗabi'arsu da yanayin zamantakewarsu da bukukuwansu da dukkanin al'amarin da ke da alaka da rayuwarsu. Allah ya saka mashi da alkhairi. Abin da ya karantar da mu a ainihin karatun da muka yi a baya yana tattauna mana ne akan mas'alar da ya kawo dangane da ainihin wato abinda ke da alaka da koyi amin girmama Larabawa, cewa na daga cikin al'amarin da ya tabbata a cikin aqidar musulmai akwai girmama Larabawa da girmama Larabci da girmama mutanen ƙasar Makka Quraishawa da dangin Annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen gidansu Banu Hashim da sauran waɗanda suke da alaka da ainihin wato Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. To anan ne har sai fara magana akan mas'alar kafa'a, ma'ana samun daidaito tsakanin ma'aurata guda biyu a wajen dangantaka da wajen ainihin wato a ilmi da kula da addini da wajen sana'o'i da makamantansu. To muna cikin wannan magana ne sai lokaci ya kure za mu tashi inda yake cewa wa hadha min mahtajja bihi aktharul fuqaha'i alladhina ja'alu al-arabiyyata min al-kafa'ati binisbati ila al-ajami. Wannan hadisi da aka kawo na kissar Salman al-Faris wanda yace shi ba zai yi ma Larabawa limanci ba, su tunda Larabawa ne su shiga gaba su yi limanci. Malam Ibn Taymiyyah yace wannan na daga cikin abinda wasu da dama daga cikin malaman fiqihu suka kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewa daga cikin abubuwan da ya kamata a lura wajen kafa'ar aure to hadda yaran Larabci dangane da wanda ba Balarabe ba in yana son auren Balarabiya to za a iya cewa a'a shi ba tsaranta bane a aure saboda shi ba Balarabe bane. Wahtajja bihi Ahmadu fi ihdar riwayataini ala anna al-kafa'ata laysat haqqan li wahidin mu'ayyan. Ahmad ibn Hanbali ya kafa hujja da wannan ainihin wato magana a ɗaya daga cikin riwayoyi biyu da aka samu daga gare shi a inda ya bada fatawa cewa ita bayani mas'ala akan kafa'a din to ba haƙƙi bane na mutum ƙwaya ɗaya sananne, ma'ana haƙƙi ne na tattaruwan mutane. Ma'ana idan mutum yana neman aure wane ne wanda zai ce wane ya cancanci a bashi auren nan ko bai cancanta ba, to ba maganar mutum ɗaya bane, maganar dukkanin waɗanda ke da ruwa da tsaki ne akai. Bal hiya min al-huquqil mutlaqa fi nikahi, yace suna daga cikin wato haƙoƙi wanda suke sakakku a cikin aure hatta innahu yufarraqu bainahuma inda adamiha, cewa ana iya ma a raba tsakankanin auren inda ba a samu kafa'ar cikakkiya ba. Wahtajja ashabu Shafi'i wa Ahmad wa Ahmada bi hadha ala anna sharafa mimma yastahiqqu bihi taqdim fi as-salah. Mimma yastahiqqu bihi taqdim fi as-salah. Al-Imam Ahmad da ainihin wasu daga cikin Shafi'awa sun kafa hujja da wannan kissa ta Salman al-Farisi akan cewa darajar mutum na daga cikin abin da zai sa a sa shi gaba a wajen sallah, bayan an samu duka wani malami ne, wani ma malami ne, duk sun iya karatun alkur'ani da sauran abubuwan da yake bukata. To idan suka daidaita a nan, za a iya duba to wane ne ke da dangantaka da ta dara wa ta ɗayan. Wannan na iya zama abin da za a yi amfani da shi a bashi mufadala, a bashi ainihin zarceceniya akan dan uwansa. Wallahu ta'ala a'lam. Yace wa mislu zalika ma rawahu Muhammad ibn Abi Umar al-Adni haddathana Sa'id ibn Ubayd qala anba'ana Ali ibn Rabi'ata الربيع بن فضلة أنه خرج تسني أشر راكبا ونم تابعي من سنة ربيع بن فضلة يتي يا فتا شيد وسمتاني قوم شابيو كلهم قد صحب محمدا صلى الله عليه وسلم غيره يتي دكا نوات النمتانا صحبين سنزونا دمانزان الله انبند شي واتو ربيع بن فضلة انقباكي انسو صحبين الله يكارا مسيادا وفيهم سلمان للفارس a cikin sa akwai babban sahabi Salman al-Farisi radiyallahu anhu wa hum fi safarin, yace wannan tafiya ce suka kama hanya za su je wani gari. Fa hadarat as-salatu, sai lokacin sallah yayi, fatadafa al-qaum, sai mutane suka dinga tura junan su, wannan ya tura wani shiga kai mana, shi kuma ya zame, a sake tura wani shi ma ya zame. Ayyuhum yusalli bihim, ana ta neman waye zai musulmanci. Fa salla bihim rajulun minhum arba'an, da wani ya shiga a cikin su sai ya musu sallah, sallar da ya kamata ayi kasru ayi raka'a biyu, sai kuma ya musu raka'u, ma'ana sai ya musu itimami. Falamman sarafa, yayin da ya sallame, qala salmanu, sai salmanul farisi yace ma haza, yo me kenan kuma wannan alagafa ta malam, ma haza, wani irin aiki ne wannan? Mirarar salmanu yayi ta maimaita wannan kalma ba daya ba ba biyu ba, yace nisfal marbu'a, rabin wannan raka'a hudun ya kamata kai mana. Nisfal marbu'a za a yi wato mushi a mushi nasba, ai sallibina nisfal marbu'a, kai mana sallah raka'a biyu ne. Qala marwanu ya'ani nisfal arba'i, marwanu yace ainihin wato yana nufin rabin hudu biyu kenan. Nahanu ila takhfif afqar, mun fi bukata izuwa ga takaita mana sallah fiye da ka cika mana, mu matafiya ne. فقال له القوم, sai mutanen suka ce sallibina ya aba abdullah, ya abu abdullahi kai aida kai ka ci gaba da yi mana sallan, ka dinga yi mana sallan mana, anta ahqquna bidalika, ka fi mu cancantar limancin nan. La an faqala la, yace a a antum banu isma'ila lil a'immatu, ku ya'yan isma'ilu, ma'ana larabawa, ku ne limamai. Wa nahnul wizara, mu mataimaka ne gare ku. Wannan hadisi al-Imam al-Tabari ya fitar da shi a cikin littafin Tahzibul Asar da ainihin Ibn Abi Shayba a cikin musannaf dinsa. Ina fata mun gane wannan jama'a. To a takaice ga game da ainihin na'am, wallahu almusta'an. Alal misali a ce watin mace ce daga wata kabila, sai mutumin da ke neman ta ake ganin kabilar da ya fito, ko yaran da ya fito, ko irin sana'ar da ya gada, ko kimarsa a cikin mutane ta gaza kimarta, shin menene hukuncin shari'a game da wannan? Wannan ita ce mas'ala ta alkafa'a, wato daidaito da ya kamata a samu tsakanin ma'aurata, daidaiton da za su samu wajen watin abubuwan da malamai suka ayyana a matsayin abubuwan da ke da alaka da wannan. Malaman da suka kawo batu akan kafa'a sun yi hujja da maganganu daban-daban, ma'ana ba a samu tsayuwar zance a gun malamai game da ko da gaske ne shari'a tana batu akan wannan kafa'ar ko ba ta yi. Sun kawo maganganu wanda suke ganin wajibi ne a kula da kafa'a wajen hada aure. Daga cikin abubuwan da suka kawo, duk da wasu maganganun ba ingantattu bane, amma akwai hadisi wanda al-Imamu Ahmad ya fitar a cikin Musnad, wanda hadisi ne ingantacce, kissar ainihin aure da aka kulla tsakanin Abdullahi dan Umar da 'yar gidan Uthman dan Maz'un. Uthman dan Maz'un sahabi Allah ya kara masa yadda lokacin da zai rasu sai ya wasici cewa matsanin shi mai suna Qudamah ibn Maz'un cewa ga yata nan abai wa wani ko kuma kai ka rike ta wannan da ya rike ta sai daura ma yar kanwashi amin ya aura ma dan kanwarsa wanda shi da yarinyar danwa da dan kani ne Abdullahi dan Umar dan kanwata ne sai aka aura mishi ita Abdullahi dan Umar ya bada labarin cewa bayan an daura auren sai Mugirtu dan Shu'ba yaje ya zuga uwar yace me zaki yadda a bada dan yake ga talaka shikenan sai yarinya ta butsaye har al'amari ya kai gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka je gaban manzon Allah Abdullahi dan Umar yake cewa ya rasulullah wallahi ban gaza ba a matsayin abinda nake mata kuma ni kufu inta ne sai annabi ya ce to kai hakuri mareniya ce kaida ba a yi ma mareniya aure sai ta yadda malaman suka ce ashahidi shine manzon Allah bai musa mushi cewa shi ba kufu inta bane manzon Allah bai musa wannan ba kuma manzon Allah baya kyal abinda ba daidai ba da haka yayi takariri kenan akan lalle akwai kafa'a tsakanin wannan miji da wannan mata sannan kuma kafa'a abin lura ce wajen aure amma me ya hana wannan ya tabbata saboda wani mani'i shine kasancewar yar ta zama ainihin mareniya sun yi hujja da wannan wajen tabbatar da kafa'a su ko malaman da suke ganin sam babu wani abin lura a wajen kafa'a kawai abin da za a lura shine in dai akwai mawadda to kawai ayi aure sune waɗanda suka kawo umumiyat irin fadin Allah innamal mu'minuna ikhwa irin fadin Allah inna akramakum indallahi atqakum irin fadin Allah huwallazi khalaqa minal ma'i basharan waja'alahum sihran wa nasaba nasaban wa sihra irin waɗannan ayoyin da suke nuna dukkanin musulmai ƴan uwa ne annasu sawasiya ka asnanil mishd da ire-iren waɗannan hadisai su suka kawo suka kafa hujja da su da kuma hadisai waɗanda suka zo suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da izini an kulla wasu auratayya waɗanda a zahiri sun saba ma wannan mabda'in na kafa'a kamar hadisin Abu Dawuda na ankihu aba tiba akwai Abu Tiba wanda wanzami ne ya nemi auren wata babbar ya ya wanda ake ganta yar manya suka hana manzo Allah ya ce musu ankihu aba tiba kamar hadisin Julaybib da wannan aure da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi mamashi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daura ma Usamah dan Zaid ko Zaid ibn Zaid da auren Zainab ko kamar kuma akwai hadisin Aisha da tarwaito a cikin Bukhari cewa Abu Huzaifa dan gidan wato Utba kenan ya yi tabanni tun a jahiliya ya tabannin Abu Salama abun nan kai Salim Maula Abu Huzaifa wannan babban alaramma wanda kuma bawa ne tun a jahiliya ya tabannin sa da suka tashi musulunta tare suka gudu suka yi hijira lokacin ana guduwa tare yaje ya aura mishi kuma yar wanshi wanda yake rike da ita ita ce Hindu yar gidan Walid dan Utba kuma manzo Allah ya tabbatar da wannan auren hadin hadisi yana cikin Bukhari malamai da suka kawo waɗannan suka ce kaga waɗannan abubuwan suna nuna babu wani itibarin kafa'a domin gashi an auri waɗanda ake ganin ba tsararrakun juna bane haka Bilal ya auri Balarabiya haka ga sunan irin wannan kisoshin da dama almuhim abinda malamai suka yi tahqiqi daga karshe idan ka karanta littafai irin su Majmu'u Sharh Muhazzab na Imam An-Nawawi da littafin Al-Mughni na Ibn Qudama da kuma littafin Subul Salam nan kusa ma kenan da Fathul Bari da ainihin Nailul Awtar shine cewa kafa'a a wajen dangantaka to bata daga cikin abubuwan da ake itibari saboda fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa Allah ya tafiyar muku da ubiyatul jahiliya inna Allah kad azhaba ankum ubiyatul jahiliya Allah ya hana wato girman kan maguzanci wanda girman kan yana komawa ne zuwa ga ɗayan abu biyu ko dai da gaske ne nafika a dangantaka sai na ma girman kai to istitala kenan ko kuma ƙarya ne ban mafika ba amma zan maka girman kai, wannan kuma jabberanci ma kenan, ma'ana takabburanci ne, baka ma fi mutum ba a asali, amma sai ka nuna kafi shi. To Allah ya hana wannan a cikin addinin Allah, ba a yin shi. Amma akwai sauran abubuwan da ake itibari da su a wajen kafa'a, daga ciki akwai hurriya tsakanin ɗa da bawa. Hadisin Barira shike tabbatar da wannan, cewa mace ya bata auren bawa, sai dai bawa da baiwa ɗa ya auri ya. Sannan ana kuma ba da muhimmanci kwarai wajen kallon kula da addini, itibaruddin fil kafa'a, saboda faɗin Allah da yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna, da kuma afaman kana mu'minan kaman kana fasika, da faɗin Allah da yake cewa azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika, bisa fassara waɗanda suka ce anan ma'anar shi baya aura, kar a bari mazinaci ya auri wanda ba mazinaciya ba. Ibn Hazmin, wanda shi gaba ɗaya ma ya buge duk wata kafa'a, yace musulmi kowane iri ne ya halasta ya auri kowace irin musulma, mafi ɗan iskan musulmai zai yi auren mace mafi taƙawa a cikin mata, haka Ibn Hazm ya fara a cikin Muhalla. Amma sai ya ce amma da istisna'in zina, banda mazinaci, saboda wannan aya, haka zahiriya kenan, yace da istisna'in mazinaci, amma dan yana shan wiwi ko yana ɗauke-ɗauke ko baya sallah akan lokaci, ga wata ustaziya alarama zai iya aurenta, ba matsala bane, in ji Ibn Hazm. Wal uhdatu alayhi, na ba ta mun fahimci wannan. Almuhim, wajibi ne a kula da kafa'a wajen addini, kar a sake a bar mutumin da ba shi da kula da addini ya auri mace mai kula da addini, wanda aka santa mai kulawa da ainihin ibadoji da addini da kamewa da mutunci, domin zai sa rayuwarta a cikin kunci, ko ya lalata mata addininta, ko ya barnatar mata da imaninta. Babu shakka wannan malamai sun ba da kulawa kwarai wajen shi. Hakanan kulawa da mas'ala ta dukiya, wadata ko rashinta wajen kafa'a, shin za a lura da ita ko ba za a lura ba, nan ma malamai suke maganganu daban-daban, an kuma altabancan za a gansu. Wasu kafa hujja da hadisin in amma Muawiyatu fa innahu su'ulukun, manzo Allah ya ce ma wata mata, ai Muawiya fatararre ne, me zaki da fatararren miji wanda ba shi da ko kwandala? Suka ce to kenan ana duba wato wadata da abun hannu da wanda yake da akwai. Wasu kuma suka ce a ga aya karrata ce in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlihi. Maganganun da malamai suke suna yin istinbati, suna kokarin fitar da hukunce-hukunce don a zauna lafiya, don shi aure in ba a samu daidaiton tunani din nan ba, to babu zaman lafiya, ba za a samu abin da ake nema na ulufa ba. Wallahu a'lam. Hakanan sana'a, hirfa, shin zai yiwu a ce wani mai tallar rake ne ya ga wata ƴa ita kuma likita ce a shika, ya ce zai aure ta? Ko babu ma'aikaciyar banki ce, ko babanta wani babban attajiri ne, ko ƴar kasuwa ce tana da hannayen jari a kamfanoni da dama, shin wannan zai iya wata alhajiyar birni ce ga wani ustazu mahaddaci yana karantawa islamiya, ita kuma babban mace ce ana ganinta da kima a mataki na tattalin arziki, ko zai yi aure ta? Babu shakka wannan zai yi, babu shakka zai yi. Maganganun da malamai suka yi akai ba sa kora haka, don a aikace an samu musulmai suna yin haka. Wallahu ta'ala a'lam. Almuhim, abinda yake mafi muhimmancin da ba a compromising wajen kallon shi a aure shine al-kafa'atu ad-diniya, tsoron Allah da bin doka Allah da kuma makamantan abubuwa irin waɗannan. A ƙarke malamai suka ce idan aka ɗaura aure babu wannan kafa'ar, shin sharaɗi ne akan ingancin aure ko ko sharaɗi ne akan kamala? Anan ma sahihiyar maganar da suka yi shine sharaɗi ne akan kamala, ba za a raba ba sai in ɗaya daga cikin atraf ɗin auren bai yarda ba. Sannan kuma duk wannan ana yin shi ne fa ga mace wadda take ƴar ƙarama, wadda bata riga ta riƙa ba. Idan aka bar mace ta riƙa, to ita ke da ƴancin zaɓa wa kanta waye kufainta. Wannan shine kamar yadda muka ji game da wancan hadisi na ainihin Abdullahi ɗan Umar game da marainiya. Akwai hadisai da suka zo manzo Allah ya ba da hukuncin a raba wasu auratayya saboda ƴaƴan da aka wa auren ba su yarda ba, duk da iyayen suna ganin sun zaɓa musu abin da ya dace da su. Wallahu ta'ala a'lam. Wannan a tattakaice kenan jama'a, dangane da mas'ala ta ainihin wato kafa'a da malam Ibn Taymiyyah ya taɓa ta a nan wajen. Wallahu ta'ala a'lam. rikakkiya nace rikakkiya ita ce wata riga ta girma ta zama zatul khidr wadda take ba ba kwaila ba yawa ta shekara 20 zuwa da 5 ta yi karatun boko ta san duniya ta iya shiga internet da leke-leke ta saba ganin maza suna kallon ta yaushe zaka yi wannan auren dole bai yiwa ma ai fituna kawai za a yi ta yi amma in ya karama ce tana JS1 ko JS2 bata da wani wayo sai a ce ma za a yanka ta kuma dole ta ga kamar da gaskiya ana yanka mutane Allah shi kyauta وفي المسألة آثار غير ما ذكرته في بعضها نظر يجي أتكي وانا مسألة كفاءة أكوي حديثي وانا دبان أمبتيس أنا با وصل أتكينس أكوي تابابا غمد إنغنش سكمي دمك أمبتا وبعضها موضوع وسمى حديثا كرياني وأيضا فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما وضع ديوان الأطاع الله أكبر عمر بن الخطاب الله يكارى ما سيدا أزامنا خليفانشنسا lokacin da ya bude hukumar raba tattalin arziki hukumar rabban tattalin arziki ga musulmai kudin da gwamnati samu na musulmai ne na al'umma ne to sai ya bude hukuma ta musamman diwanul ata wanda ta yi list din gaba daya sahabbai da ƴaƴansu da matansu da bararrun bayinsu da duk jama'ar dake da ruwa da tsaki akan kafa gwamnatin musulunci sai da aka rubuta sunayensu kakkaf kowa aka rubuta mishi kamar kace aka rubuta mishi pansho kenan ko honorarium ko me zaka kira shi da suna aka rubuta mishi wani kuɗi da za a dinga bashi duk shekara ko duk wata ko duk bayan lokaci kaza kuma wannan kuɗin da wannan rubutun sunayen an yi su ne gurgurdan sai ya ce kataban nasa ala qadari ansabi ya rubuta mutane ne gurgurdan darajar dangantakar su fa bada'a bi aqrabihim fa aqrabihim nasaban ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya fara da mafi kusanci zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama falamma qtalatil arab falamma qadatil arab sai da ya gama da safa larabawa gaba daya zakaral ajama sannan ya ambaci wadanda ba larabawa ba haka za kana diwanu ala ahadi alkhulafa'ir rashidina haka wannan ainihin hukuma ta kasance a zamanin halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wasairul khulafa'i da sauran sarakuna halifofi min bani umayya daga cikin banu umayya wa waladul abbas da jikokin abbas daular abbasiya kenan ila an taghayyara al'amru ba'da zalika har zuwa lokacin da al'amari ya rikice bayan wadannan zamunna sayyidina umar lokacin da zai wannan rubutun aka ce to ka fara da kanka mun tunda kai ne halifa yace a da umara haythu wada'ahu allah ce ku kyala umar inda allah ya ajiye shi ma'ana kai shugaba ba da kanka zaka fara ba da zaka fara da waɗanda suke gaba da kai ne waɗanda suka fi ka cancanta sune talakawa da sauran mabukata da waɗanda abun ba a hannunsu yake ba a lokacin sayyidina Umar ya fara da ambatan jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matan gidansa sune akan gaba wajen lissafin sannan ya karasa sauran banu Hashim daga banu Hashim aka tsallaka banu kaza har sai da yazo kan banu adiyin sannan ya saka kansa a cikin inda Allah ya aje shi to dake kuma ya bi Allah ya bi dokar Allah ya ji tsoron Allah al'amuran shi sai Allah ya daga shi fiye da wasu daidaiwan banu Hashim din ma sayyidina Umar Allah ya daga shi fiye da wasu daidaiwan mutanen da suna cikin kabilin da ana ganin a Makka wannan kabila tafi kabilar su domin a Makka da banu Hashim da banu Makhzuma da banu Umayya duk waɗannan suna gaba da banu Adiyya a daraja a Makka waɗannan kabilun guda uku sune suke da ainihin wato nufuzi musamman banu Hashim da banu Umayya tun a jahiliya suna da ja'inja game da su wane ne ke gaba da sauran sannan banu Makhzuma sannan banu Abduddar sannan akai kan banu Tay kabilar su sayyidina Abubakar ma kenan kafin akau kan banu Adiyya sune kabilar su Umar dan Khattab amma da yaji tsoron Allah yayi takawa ya bi dokar Allah shugabanci irin manhajin annabta sai Allah ya daga darajar shi to zamu zo mu je Ibn Taymiyyah zai ambaci wannan cewa koda ka fito a wata kabila ko wani dangi ko wani zamani da ake ganin a baya yake ga dayan zamanin ko dangi ko kabila mutun shi kadai ala fardihi zai iya samun daukaka fiye da waɗanda suka gaji daukaka idan yayi abin da ake samun daukaka da shi kamar yadda muke gani a rayuwa za a iya cewa gidansu wani suna da gadan arziki wani kuma ya taso a gidan talakawa zai iya neman arziki ya samu ya dara wadancan daraja ko gidan suwana suna da gadan ilimi sai wani taso a gidan jahilai in ya nemi ilimi ya samu sai ya dara wadancan masu gadan daraja duk mana ganin wannan a rayuwa babu kuma wanda yake musu hakika ce a rayuwa da ba idan aka yi inkarin ta galibi wanda suke rike da mukamai yanzu na ilimi da mukamai na sarauta da na jagorancin al'umma a kasar nan galibin sun kawo tarihin su wasu ma ba san su wa iyayen su ba wasu iyayen talakawa ne wasu iyayen jahilai ne wasu iyayen wasu kabilu ne da ake ganin su makaskanta bisa yadda muke sannafa kabilun mu amma yanzu su ne wanan mu da wanan mu da wanan mu me yasa saboda sun yi aiki sun yi kokari sai suka cimma wannan matsayi ashe babu wani matsayi da mutum ba zai iya cimmawa ba dan wai ya taso a cikin wasu mutane da ake ganin asali ba su da matsayi almuhim shine daraja mutum ne yake iktisabunta ba wai jinin da ke jikinka ne yake baka ita ba kadai jinin da ke jikinka zai iya baka asalinta ne ko ya baka wato karsashin samunta ko ya baka dama opportunityin inda ka taso shine dangin ku suna da karatu ko suna da kasuwanci ko suna da wani hanyoyi na daga mutane nan da nan kaga ka samu dama amma wannan damar in baka yi kokari ka more ta ba sai ka fi kowa wulakanta ina fata muna gane wannan a takeice sai yake cewa wa sababu hadha al-fadl wallahu a'lam menene dalilin da yasa larabawa suke da falalafiye da sauran mutane Allah shi fa sanin daidai amma wata kila dalilin haka shine makhtussu bihi fi uqulihim abinda aka kebance su da shi a cikin kwakwalansu wa alsinatihim da harsunansu wa akhlaqihim da halayensu wa a'malihim da ayyukansu wadhalika anna al-fadla yadda abun yake ku saboda shi falala tana zuwa ne imma bil ilmin nafi' ana samun falala ne a duniya da ilimi mai amfani wa imma bil amali salih ko da aiki mai nagarta menene ilimi mai amfani shine ilimi na gaskiya ilimin addinin musulunci ko ilimin rayuwa yana cikin ilimi mai amfani idan ya kasance ana tafiyar da shi bisa tsarin da ilimin ya ce a tafiyar da shi shine ilimin addini a yi shi mai nagarta a karantar da shi a yi aiki da shi a lazimci karantarwa to sai zama ilimi mai amfani imma ilimin rayuwa ne a yi shi mai nagarta a lazimci karantar word manhajinsa kuma a ainihin tafiyar da shi bisa ma'arufi ya zama ilimi mai amfani haka aiki nagari ya cika sharuɗan imani da ainihin wato ikhlasi ya kuma cika sharuɗan kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnarsa ya zama aiki nagari waɗannan abubuwan guda biyu su suke baiwa bawa ɗaukaka a nan duniya da kuma a ranar alkiyama wal ilmu lahu mabda'un yace ilmi yana da ka'idar da tanan ne ake samun shi wa huwa asalin yadda ake samun ilimi quwwatul aqli karfin basira farko tukunna allazi huwa alfahmu wal hifz wanda karfin basira take ba mutun damar ya fahimci ilimin kuma ya iya rike shi yadda nan gaba zai iya bada output ba koya kadai ba sai mutun yana da karfin kwakwalwa yadda in ya koya zai gane sa'annan kuma bayan ya gane nan gaba zai iya istihdarun wannan ilimin dan ya iya tsotse shi ya rike shi a cikin zuciyarsa abu na biyu kuma wa tamam da kuma cikar ilimin wa huwa quwwatul mantiq shine karfin kwakwalwa ta wajen iya furtawa allazi huwa albayan wal ibara wanda shine iya yin bayani dalla dalla da kuma iya tsara zance ma'ana bayan mutun ya fahimta sanda ake koya mishi bayan ya fahimta kuma ya haddace sannan sanda yazo bayarwa Allah ya mishi baiwar iya bayar da abu ya zama yana da bakin da in yazo fada za a ji za a gane za a saurara in yazo rubutawa zai rubuta abin da zai amfani akwai mutanen da Allah yake musu waɗannan irin baiwa sune waɗanda kake jin sun shahara a cikin ilimi idan ka dauki kaman Malam Ja'far Mahmud Adam Allah ya gafarta mishi na iya tuna Malam Ja'far akwai lokaci da zo garin nan a makarantar Haya Islam lokacin muna karantawa a wajen bai zo da nufin zai yi jawabi ba ana wani taro aka ce kawai to ana so malam kai mana jawabi akan ka dan sanya albarka a wannan taro taro ne na yaya dalibai mata da ya mike kawai sai fara magana akan muhimmancin ilimin mace haka ya fara jero maganganu kai ka ce yayi kaman mako guda ne yana shirya wannan lacca to kaga wannan alama akwai bayani da ainihin fasaha wajen ibara haka mallam Albani namu ne yake ko da sallah aka gama ya miƙe zai muku nasiha ta minti 3 4 5 sai ka ji kaman an yi zaman darasi ne wanda an yi gama idadi na ainihin wato karatu awoyi da dama akwai ire-iren waɗannan mutanen waɗanda za ka gansu a kusan kowane fanni ko kowane tsarin rayuwa a cikin ƴan kasuwa akwai su a cikin ƴan siyasa akwai su a cikin kai ko a cikin barayi in ka zauna da su zaka ji wani mai fasaha ko a cikin ƴan iska har ka dinga fatan ina ma da a ce wannan ilimi yayi Allah ya bashi baiwar iya zance da iya jan hankalin mutane ina ma a ce malami ne ina jin kowa a cikin mana zai bada misalin wani irin haka da ya sani to wannan yana zuwa ne daga quwwatul mantiq karfin basira wajen bayar da output wani kuma zaka ga an san ya dade akwai wanda misali an san a tarihi ya dade yana zuwa makaranta yayi shekara da shekaru duk inda ka je karatu zaka ganshi ko kuma yayi karatun boko har yayi post graduate wani har yana da PhD haka ba shi dalibi aka ce koyar sai ta mamaki ce wannan wai ya ma iya abin da ake cewa ya koyar kuwa saboda yana da IU yana da IB a bakin sa ya rasa yadda zai yi fada abu ya ta in ina ya ta wa in waye to wannan galibi irin muke nan amawa waɗanda ba mu da fasaha ta zo a gani sai dai ainihin wato kawai Allah ya sa mu a cikin rahmar shi galibin mutane haka suke daidaiwa ne suke da irin wancan fasaha da irin wancan kwarewa to ta nan ake samun al-ilmun nafi wal arab su ko larabawa hum afhamu min ghairi to Allah ya ba su waɗannan baiwar wajen fahimta fiye da wasun su wa ahfaz haka wajen hadda wa aqdaru alal bayani da wajen iya wannan zance Allah ya ba su duka irhamukallah wa lisanuhum harshen nasu atammul alsina harshen larabci yafi kowane harshe cika bayanan wajen bayani wa tamyizan lil ma'ani da iya bambance ma'anonin abubuwa jam'an wa farqan inda abubuwa suke shiga junan su da inda suke rabuwa da junan su yajma'ul ma'anil kathira fil labzil qalil yaran larabci zai iya hada maka gundarin ma'ana mai yawa a cikin zance kankani idza sha'a al mutakallimul jam idan mai magana ya so ya dunkule maka magana da ma'ana mai yawa a cikinta summa yumayyizu baina kulli shay'aini mushtabihain sannan ya iya bambance maka tsakanin kowaɗanne abubuwa guda biyu masu kama da juna bilabzin akhar da ainihin wato lafazi wanda yake daban ghairu mukhtasarin wanda bai takaita ba ma'ana balarabi zai iya maka magana a dunkule kuma zai iya yinta dalla dalla a dunkule sai ya zama kalmomi kaɗan amma ma'anan su ninkin baninkin waɗannan kalmomin a bayyane kuma zai iya maka magana wadda wata kalma ba ta ba da ma'ana sai wannan koda ka ga wata kusa da ita ma'anan su ba ɗaya ba ne koda kana jin kamar iri ɗaya ne ma'anan su ba abu ba ne wanda yake iri ɗaya akwai su da yawa a cikin larabci al-aqdad suna nan kalmomi masu kishiyanta juna masu ba da ma'ana kishiyar junansu kalmomi waɗanda suke mutashabihat wanda suke kama da juna kalmomi waɗanda suke mutaradifat wanda suke iya zama a mahallin junansu amma kuma kowannensu akwai inda ma'anar wannan ta tike da inda ma'anar ɗayan ta fara misali kaman tamma da akmala zaka ga kaman iri ɗaya ne suna da bambancin ma'ana kaman ainihin qala da nataqa suna da inda ma'anar ta haɗu suna da inda ta rabu kaman amila da fa'ala kana ganin kaman iri ɗaya ne ko suna da inda suka haɗu suna da inda suka rabu kaman ainihin wato nama da na'asa suna da inda suka haɗu suna da inda suka rabu ga sunan dai haka iri-iri daban-daban ire-iren waɗannan abubuwa sanannu a cikin littattafai na ainihin lughal arabiyya babu shakka akan wannan ya bai wa larabci miza da fasahar da ba a same ta a cikin wani yare ba wannan da makiya da masoya larabci duka suna itirafi ma larabci da wannan falala da Allah ya bashi watakila wannan yasa cikin hikimar Allah Allah ya kimsa ma yaran waɗannan ainihin abubuwa tun kafin ya aiko da alqur'ani domin ya tashi aiko da alqur'ani zai aiko da littafi ne ga garagasa sai ya zaba harshe ya maida harshen shi ma ga garagasa ya zama harshen ya dara sauran harsuna a wajen fasahar shi cikin hikimar Allah sai ya aiko da littafin shi na alqur'ani sai littafin ya ƙara enhancing ya ƙara haɓɓaka yaran shine yaran gashi nan har yanzu a duniya ana ta kokarin sanin surorinsa ba a iya sanin sirrin shi gaba kida Allah ya sa mu dace kama tajiduhu min lughatihim fi jinsil haywan yace kamar da zaka samu game da harshen larabci irin abin da ya fada game da jinsin dabbobi fahum masalan su larabawa ala sabil misal yu'abbiruna anil qadaril mushtarak bainal haywani suna bada ainihin wato bayani game da gurgurdan abin da aka yi tarayya tsakankanin dabbobi da ibaratin jami'a da ainihin lafuza wanda suke masu kama da juna thumma yumayyizuna bayna anwa'i sannan sai su rarrabe tsakanin nau'o'in dabbobin fi asma'i kulli amrin min umuri a cikin sunayen kowane abu da ke da alaka da dabbobin min al-aswati na daga cikin sautukan dabbobin wal auladi da ƴaƴan dabbobin wal masakini da wajen kwanan dabbobin wal atfali da jinjirayen dabbobi ila ghairi zalika min khasa'is lisan al-arabi da abubuwan da ba waɗannan ba daga cikin siffofin harshen larabci allati la yastarabu fiha wanda ba a yin wani kokonto game da ita abinda yake cewa shine lafazin al-haywan in ka dauke shi a matsayin wato generic name suna wanda ya hada komai sai kuma ka rarraba misali akwai al-iblu akwai al-khailu akwai al-ghanamu misali ka sake daukan al-khailu zaka sake raba su zuwa gida-gida akwai al-farsu akwai al-awabidu akwai al-haykalu ga sunan kala daban-daban in ka sake daukan zaka sake raba su gida-gida-gida-gida har zuwa ƴaƴa kananan doki dan shekara daya sunan shi daban da dan shekara biyu kananan raƙumi dan shekara biyu daban da dan shekara uku wanda aka haife su tagwaye daban da wanda aka haife su daya-daya mai jan jiki daban da mai farin jiki haka wurin kwanciyar su haka irin nonon da ake tatsa a jikin su sunan wanda aka tatsa da dare daban da sunan wanda aka tatsa da rana haka zaka yi ta jin wannan bambance bambance mai ban mamaki shi yasa sa da littafai kitabul khayli kala kala kitabul haywan najahi kitabul haywan al-kubra duk muna da su anan akwai wata kisa da ta faru tsakanin asma'i da wani malamin nahwu wanda abokin husuma shi doki ne aka ajiye haka ingarman doki a fadar wani sarki aka ce daga cikin su ana son kowa ya lissafa sunayen gabobin dokin nan wanda yafi ambatan bambanci tsakanin gabobin to dokin nashi ne asma'i sai da ana dafa jikin dokin duk inda aka dafa yace nan sunan shi kaza nan sunan shi kaza sai da ya bada sunan gaba gaba a jikin dabban tafi guda 3000 kawai sunan gaba gaba da ke jikin doki a jikin kunnan shi misali sunan karshen kunnan daban da sunan mahadar kunnan da jikin jikin shi daban da sunan ramun kunnan komai da sunan shi sannan ka ce dauki doki ne tafi yace idan yana so ya ba abokin husuman nashi haushi sai ya hayo dokin ya zo da shi majalisar da ake zama ana fira irin qulmu tu bi ghaizikum din a shahidi shine larabawa Allah yayi ma yaran su wannan yalwata yalwa wanda zaka tarar da ita akan dukkan abin da suke ambata haka a cikin mutane sunayen mutane daban-daban da suke da shi da sunayen ainihin kamannin kalar jikin mutane da sunayen yadda gashin mutum ke juyawa kai komai suna da sunan shi komai suna da yadda suke abbara shi Allah ya ba su wannan fasahar ce duk wannan abubuwa sananu ne a cikin harshen larabci wanda ba za ka iya disputing din su ba ya ishe ka misali zaka iya samun kamus kamus din larabci sai ka samu littafi mujalladi 30 duka kamus ne duka bayani yake akan ma'anar kalmomi irin su lisanul arab irin su ainihin wato littafin az-zabidi shine tajul arus min jawahirul kamus irin su tahzibul lugha tahzibul lugha na al-azhari da ire-iren su qawamis ne na larabci amma ka za gan su voluminous littafi mujalladi 20-25 wanda a ingilishi da ake takamar babban yare ne babu irin wannan zai ka ga littafi kwaya ɗaya haka mujalladi kankame mai sai a ce maka shine dictionary standard ko kuma shine latest version amma wannan fa na larabawa tunda aka yi su ba wasu ma babu kalmomin zamani ma a cikin su wadannan duka yana so ya tabbata mana da cewa ne Allah ya baiwa larabawa daraja dori akan sauran mutane ta hanyar kasancewar yaran su ya dara mai yarurrukan sauran mutane wa amma al-amal ta bangaren aiki kuwa fa inna mabnahu ala al-akhlaq abinda ke sa mutane su aiki na kwarai farko shine dabi'u wa hiya al-gara'id al-makhluqatu fi an-nafs dabi'un su ne asalin abin da Allah ya halitta a cikin rayuwar mutane, gariza dabi'ar da Allah ya halitta a cikin mutane. Fa kullum muyassar lima khuliqa lahu kenan, ko wanda Allah ya halicci maddar rayuwarsa tana son dabi'a mai kyau da hali mai kyau, sai dinga yin dabi'a da hali mai kyau kuma yana jin dadin yi. Duk sanda kuma ya samu kanshi zai dabi'a ko hali mara kyau, koda yayi baya jin dadin yi. Akasin haka kuma ga wanda Allah ya halicci maddar rayuwarsa akan dabi'a da hali mugun hali, yana jin dadin yin mugunta, yana jin dadin yin ƙarya, yana jin dadin cin haram da aikata haramiya ko mugun aiki. Sanda kuma duk aka tirsasa shi ko ya samu kansa inda dole sai yayi aikin kirki, to baya jin dadi a ranshi. Yanzu wanda yake sheidani, randa duk ya kwana a cikin mutanen kirki aka ce a tashi sallar asuba, to ranan ya takura, yana jin ya takura, dan me za a ce tashi a cikin bacci ya sallah. Wanda kuma yake mutumin kirki, randa duk ya nisa dan asuba, to ranan ya shiga cikin kunci shi kuma. Ka duba yadda Allah ya bambanta halayyar mutane. To daga asalin dabi'a ce da Allah ya halicci mutane akai, wa gara'izuhum atwa'u lil khair min ghairihi, sai zama dabi'ar larabawa ta fitar dabi'un sauran mutane san biye wa aikin alkhairi, fahum aqrabu lis saha, sun fi kowa kusanci zuwa ga halin kyauta, wal hilmu da ainihin dauriya, hakuri da dauriya, was shaja'a da jarinta, wal wafa da cika alkawari, wa ghairi zalika min al akhlaq al mahmuda, da wasu waɗannan daga cikin halaye masu ainihin kyau abin yabo tun a jahiliya kenan. Tun a jahiliya dabi'a ta tafi dacewa da wannan, lakin kanu qabla al islami tabi'atan qabilatan lil khair, sai dai a jahiliya suna kan wata dabi'a wacce ke tana iya karban alkhairi, mu'attalatan an fi'li, amma ta wofanta daga aikata alkhairi. Shine kamar irin misalin da muka yi da azuda, mutumin da zaka ganshi a cikin wasu mutanen banza amma ka ji shi da fasahar baki, ma'ana yana da kwakwalwa da zata iya karban ilimi, sai dai bata samu ba. Ina fata mun gane wannan. Shine kamar ga kanan a tasha kai ne direban mota ta haya, ga ta lafiyayya amma babu fasinja, kana da mota zaka yi ɗiban mutane ka kai su inda zaka kai su, su baka kuɗi amma babu fasinja, ko kana zaune a shagon ka cike da kaya amma babu kuɗi a gari da haka, babu kasuwa. Kaga qabilatan litaswiq walakinaha mu'attala an at-taswiq. Ina fata mun gane. To akwai a jahiliya haka larabawa suke, suna da alheri a cikin halayyarsu amma yanayin da suka samu kansu bai ba su damar yin alherin ba. Don haka tun a jahiliya zaka ga suna nan da waɗannan halayen: kyauta, juriya, jarinta, cika alƙawari, alwafa, wannan kam sun shahara da shi, da faɗan gaskiya. Balarabe tun a jahiliya baya yin ƙarya, baya yin ƙarya. Karanta hadisin Abu Sufyana na wannan kisa da Bukhari ya ruwaito. Haka sannan Balarabe tun a jahiliya baya karya alƙawari, duk alƙawarin da aka yi da shi ko mun cutuwar da zai yi ba zai karya shi ba. Akwai kisa shahararriya da ake bayarwa ta ainihin wani mutumin ƙauye Balarabe, tsakanin shi da wani sarki shine Nu'man ibn Munzir ibn Ma'is-Sama. Nu'man dan Munzir dan Ma'is-Sama sarki ne, yana da ranaku guda biyu kamar yadda suka bada labari, akwai yawmul farahi da yawmul bu'us. Inde ka zo ziyara gare shi ranan alfara, to ranan kai ban kwana da talauci. Idan ko ka zo ziyara gare shi ranan albu'us, to kisa ne kawai. A shekara yana da wannan ranakun guda biyu, ranan bakin ciki, ranan duk wanda ya shigo fadan nan kashe shi zai. To wata ranan sai ya tafi yadda suka bada labari a kisa, ba wai akwai isnadi bane, kisa ce ta yan adab ko. Ya tafi farauta sai ya batan kai, sai wani mutumin ƙauye Balarabe yana da ruga a daji ya tsince shi, bai san sarki bane, ya tsince shi ya kai shi gidan shi, ya yanka mishi dabba, ya ba shi nama ya ci, ya ba shi nono ya kwana, har ya dawo cikin hayyacin shi, sannan ya nuna mishi hanya inda zai tafi. Sai ya ce mishi, to duk randa ka shiga cikin wani kunci ka zo gari kaza, alhira kenan, ka nemi gidan sarki wane, ni ne wannan sarkin, ka zo zan taimake ka. Ana nan sai wannan ba ƙauye ya samu kanshi a cikin yunwa da fatara bayan shekaru da yawa, sai ya tuna yayin shi suka ce mishi, ai gara ka je gun wannan sarki ka je ka samu wani abu, yace a'a bana son zuwa bara, suka matsa mishi sai ya tafi. Da ya je sai ya rashin sa'a sai ya iso garin a daidai wannan rana ya shiga gun sarkin. Sarki ya ce mishi, kai ko me kawo ka irin wannan bakar rana, yace to gaskiya bazan kare alƙawari na ba dole zan kashe ka amma gashi gashi ka dauki raƙuma ga garke nan ka dibi iya san ranka da kayan abinci da komai ka je ka kai ma ƴaƴanka da sauran zuriya ka ci gaba da wadata su shiga cikin wadata kai kuma ka dawo gare ni bada irin wannan ranar sai na kashe ka shike ne ya kwasa ya tafi shi wai sarkin yana ganin kar a ga yayi rashin adalci ya kare dokar shi amma ya ba wannan dama ne ya gudu ya ba shi dama irin ya gudu kawai shikenan ya tafi ya je ya ci gaba da rayuwar shi bayan shekara kawai ranar tana yi sai gashi ya dawo sai ya gaira gaishe ya ce mishi tabballaka ma hamalaka ala rujo yace amma Allah wajen ranka sai ko me ya dawo da kai ko sai ya ce alwafa'u ce cika alkawari ne dawo da ni yace kai ko wani irin meye ya koya maka wannan cika alkawarin sai yace wani addini ne da nake lokacin shi wannan mutumin yana kiristanci ne a lokacin dalilin shigan Nu'man dan Mundir addinin Kirista kenan a lokacin har ya zama hira ta zama zuwan musulunci daular kristoci ne a shahidi shine ya akai ka duba ga irin wannan cika alƙawari fa cika alƙawari a ce an yanke ma hukuncin kisa amma je ka gida sai ranar ita yau a shekara ka dawo a kashe ka kuma kawai sai a ga ka dawo ba a haɗa ka da ɗan sanda ba ba a riƙe wani collateral ba ba a da wani abun nan ɗinka kawai sai a ga ka dawo kuma wai me hujja ka dawo dan ka cika alƙawari haka larabawa suke a jahiliya dan haka kaga jama'a da musulunci yago da suka yi alƙawarin za su taimaki musulunci ba su ja da baya ba akan wannan alƙawarin suke sai dai su rasa rayuwarsu to kaga wannan ashahid ne akan cewa ga yadda larabawa suke a jahiliya amma ba su samu ilimi na annabta da zai haskaka musu ba laysa indahum ilmu ilmun munazzalun minas sama'i ba su da ilimi da aka saukar daga sama wala shari'a mawrufa annabiyya ba su da wata shari'a da suka gada daga wani annabi walahum aidan mushtaghilina bi ba'd al-ulum al-aqliyah al-mahdha kuma ba su shagaltu da wasu ilmomi wanda suke tsantsagaryen ilimin duniya bane kattibbi wal hisab kuma ilimin likitanci da bayar da magani da kuma ilimin lissafi misali wannan ilmomin ba su da wani alaka kai tsaye da addini to wannan ilmomin ma ba su san su ba ba su shagaltu da su ba wa innama ilmuhum ma samahat bihi qara'ihum ilimin da suke da shi kawai shine ilimin da ɗabi'ar ta ba da dama su min ash-shi'ri kaman waqa wal khutabi da gabatar da jawabi aw ma hafazuhu min ansabihim ko kuma abinda suka kiyaye na dangantakar su dan suna kiyaye dangantakar su wani dan wani dan wani har zuwa kan annabi Isma'il wa ayyamihim da kuma tarihin yaƙe-yaƙen su aw mahtaju ilayhi fi dunyahu ko kuma abinda buƙatuwa ta sa suka kokari suka fahimce shi min al-anwa'i kamar lissafin taurari wan nujum da ainihin lissafin ainihin taurari har ila yau wato sanin sirrin taurari aw min al-hurubi ko kuma sanin dabarun yaki irin nasu na dacan waɗannan yanayin rayuwa ne yasa suka gane shi kamar yadda a yanzu zaka iya zuwa ƙauye ka tara babu wanda ya karatu boko a ƙauyen amma kuma sun san sirrin yadda suke yin noma suna da wani ilimi da suka gada na yaya kamata ayi noma yaushe za ayi shuka yaushe za ayi rage wani irin taki ya kamata a sa wa shuka kaza wani irin kuya ya kamata ayi wa irin amfani kaza ba tare da wani malamin gona daga nan Nafuri ko NRS ya je ya musu wani jawabi ba ba su ma taba ganin shi ko suka san shi ba ko to kaga wannan ilimi ne da irin rayuwar su ta hukunta musu kuma suna yin gidaje dan ya kare su daga sanyi da ruwa da sauran abubuwa suna yin waɗannan abubuwa suna ba junansu magunguna ta hanyar itatuwa da ganye da sassaƙe da makamantansu waɗanda yau da gobe suka fahimce su a rayuwa to irin wannan rayuwar kawai larabawa suke yi a zamanin jahiliya falamma ba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil huda yayin da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'a allazi ma ja'ala Allahu fil ardi wala yaj'alu amran ajalla minhu wa a'zama qadara wanda aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai taba aiko da wani abu a bayan duniya da ya kai girman wannan aikin ba kuma ba zai taba aikowa ba watalaqahu anhu ba'da mujahadatihi shadidatan lahum suka karbi wannan addinin a hannun shi bayan yayi kokari mai tsanani wajen tarsasa musu da yi musu wa'azin su karba addinin wa mu'alajatihim ala naqlihim an tilkal adat kuma ya musu ainihin ilaji ya magance musu cutukansu ta hanyar cire su daga wannan al'adu na jahiliya wa dhulumatul kufriya da duhu na kafirci allati kanat qad ahalat qulubahum an fitaratiha, wanda wannan kafircin ya riga ya karkatar da zakatansu daga asalin halittar da Allah ya musu. Falamma talaqau anhu dhalikal hadi hadayil azima, yayin da suka anshi wannan shari'a mai girma daga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam, zalat tilkar riyuni an qulubihim, sai wannan tsatsa da karkata ta kauce daga zakatansu. Wastanarat, sai duka zakatan suka haskaka, bi hadayillahi, ta hanyar shari'a Allah, allazi anzala ala abdihi wa rasulihi, shari'ar da Allah ya saukar ga manzon shi kuma bawan shi. Yayin da manzo Allah ya zo ya same su a cikin wannan bakin jahilci da kafirci da maguzanci, amma yayi ta gwagwarmaya da su har Allah ya taimake shi a kansu, suka musulunta. Allah kuma ya kawar da kafircin da ke cikin zukatansu da duhun jahilcin da ke zukatansu. Allah ya maye wannan duhun da hasken annabta, da hasken imani, da hasken ilimi irin na annabta, sai ga su sun zama a immatul huda, sun haskaka ko ina. Fa akhadhu hadha al-huda al-azim, suka dauki wannan shari'a mai girma, bitilkal fitrati al-jadida, suka hada shi da wannan fitrar ta su sabuwa da aka sabunta musu. Fajtama alahum al-kamalu, sai suka samu cikar komai, bil quwwatil makhluqati fihim, ta hanyar asalin halitta mai karfin da Allah ya musu tun farko. Wal kamalu allazi anzala Allahu ilayhi, da kuma wannan shari'a da Allah ya sauka musu ta Al-Qur'ani, sai zama bi manzilati ardin jayyidatin fi nafsiha, kamar ka ce wani filin noma ne wanda yake dama yana da karfi, yana da taki shi kanshi wannan filin. Lakin hiya mu'attala anil harf, sai dai ba a nomawa, an bata ta lalace ta zama saura. Au qadna bata fiha shajarul udha, ko kuma bishiyoyi waɗanda suke masu kaya, bishiyar kaya, tsiro na kaya ya fito akan ainihin wannan wuri. Wal ausaj, da kaya ha ilahu, duka waɗannan sunaye ne na kayoyi kala daban-daban, bishiyoyi ne masu kaya wanda suke masu bata waje, masu kashe wuri. Kasa ce lafiyayya amma ba a nomawa, an bata ta zama saura ta lalace. Wasarat ma awal khanaziri was siba, ta zama makwanta ainihin wato aladu da kuma sauran dabbobi masu cizon mutane, as-siba, su kura da zaki da makamantansu. Fa idha tahurat min al-mu'dhi min ash-shajari wad-dawab, idan aka tsarkake wannan kasa daga waɗannan abubuwa masu cutarwa daga cikin waɗannan tsirrai da waɗannan dabbobi. Wazduri'a fiha afdalul hububi was-simar, aka zo aka noma aka shuka watin dan itace da ganyayyaki ko kayan noma waɗanda suke mafiya kyau. Ja'a fiha min al-harfi ma la yusafu mislu, za a samu a girbe kayan noma wanda ba za a iya kwatanta kowanne da shi ba, ina fata mun gane kwatancan. Fasara as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar afdal al-khalqi llahi ba'da al-anbiya, da ka sai aka samu waɗannan magabata daga cikin mutanen Makka da suka yi kaura, da ƴan Madina da suka taimake su, suka zama su ne mafi falalan bayin Allah baya ga annabawa. Wasara afdalan nasi ba'dahum man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyama, ya zama kuma wanda yafi kowa falala a bayan su, to shine wanda ya bi su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama. Min al-arabi wal ajami, sawa'un balarabe ne shi ko ba balarabe ba. Wa kana an-nasu idzaka al-kharijuna an hadha al-makan qismayn, sai zama mutane waɗanda suka fito daga wannan yanki to kala biyu ne. Imma kafirun, ko dai ya zama kafiri ne mutum tsantsagariyar kafiri, min al-yahudi wan nasara, daga cikin yahudu da kiristoci, lam yaqbal hudallahi, basa anshi shari'ar Allah ba. Wa imma ghayruhum, ko kuma waɗanda ba yahudu ba ba nasara ba, min al-ajami, daga cikin sauran kabilu, alladhina lam yushrikhum fi ma fataru alayhi, wanda bai yi tarayya da larabawa akan abinda Allah ya halicce su akai ba. Wa kana ammatul ajami hina idin kuffara, daukacin waɗanda ba larabawa ba a wannan zamanin, sanda musulunci ya zo kafirai ne, min al-fursi war rum, daga cikin farisawa da rumawa. Faja'ati shari'atu bittiba'i ula'ika as-sabiqina al-huda, sai shari'a ta zo ta ce lalle lalle duk wanda yake son tsira yabi waɗancan da suka yi gaba, sune al-muhajiruna wal ansar kenan, ya bi su akan wannan shari'a. Allazi radiyahu Allahu lahu, shari'a da Allah ya yadda musu da ita. Wa bi mukhalafati man siwahu, kuma cewa lalle duk wanda yake son ya rabauta to ya saba ma waɗanda ba su ba. imma li ma'asiyatihi wa imma li naqisatihi, wanda yake ba su ba saboda saban shi, ko wanda yake ba su ba saboda yana da naqasa bai kai su ba, ko da shi musulmi ne, wanda yake ba su ba dan sabo sune kafiran nan yahud da nasara, wanda yake ba su ba dan naqasa shine sauran musulmai waɗanda suka musulunta amma ba su kai darajar laraba ba, wa imma li annahu madhannatan naqisa, ko kuma dan ma mutumin ya zama ko da bai da wani tawaya to ana tsammanin shi zari'a ne, hanya ce zuwa ga naqasa. Fa idza nahatish shari'atu am mushabatil aajib, shi to in ya zama shari'ar musulunci ta hana kwaikwayo da ainihin wato waɗanda ba larabawa ba, dakhala fi zalika ma alaihi al'ajimul kufar, wannan yana shigar da dukkanin abinda maguzawa waɗanda suke kafirai suke akai, qadiman wa hadisan, tun da can da kuma daga baya, wadakhala fihi ma alaihi al'ajimul muslimun, to haka nan ma al'ada gwarawa waɗanda suke musulmai shi ma ya shiga daga cikin abinda aka hana aikoi da shi, min malam yakun alaihi sabiquna al'awwal, wanda musulmai ne mutanen da suke yin shi amma ba larabawa ba, wannan abu da suke na al'ada ya saba wa al'adar mutanen farko. Jama'a kun ji asalin salafiyanci, ko al'adar mutanen garin ku musulmai ne, in ta saba wa al'adar mutanen farko sai annabi da sabai, to abun ka guje mata ne, wannan al'ada abun guje mata ne, ba al'ada bi bace, shine irin waɗannan al'adun da muke a kasashen mu ga sanan kala daban-daban, akan bukukuwa ne na mutuwa da haihuwa da reno da zamantakewa da kasuwanci da irin ma yaran da muke amfani da shi da yadda muke kallon rayuwar junan mu da makamantansa, matukar ya sabawa ma alaihi sabiquna al-awwaluna, to yana daga cikin abin da ake umarnin ka akan ka saba mushi, kama yadkhulu fi musammal jahiliyyati al-arabiyya ma kana alaihi ahlul jahiliyyati qabla al-islam, kama yadda abin da ake nufi da jahiliyyar larabawa shine duk abin da watin larabawa suke akai kafin musulunci, wama ada ilayhi kathirun min al-arabi min al-jahiliyyati allati kanu alaiha, da kuma abubuwan da larabawa suka koma suna yi daga baya bayan sun musulunta, abinda ake yi da can a maguzanci, ma'ana abinda aka yi a jahiliya kafirai ne suka yi aka ce kai akwai da shi, abinda aka dawo ana yi yanzu musulmai ne suke yi aka ce shi ma kada akwai da shi, saboda mene? Saboda ya saba musulmin farko. Wai yake magana kwarai ko, wannan shine asalin abin da yake so ya fada, duka shin fada yake akan maganganun nan da yake yi yanzu, dan yanzu kaga yana concluding ne, yana tikewa akan duk bayanan da ya kwararo ne kwarai, kuma duk wannan karmu manta fa duka har yanzu muqaddima yake akan asalin abin da yasa ya littafa, sai an je can zai ce faslun a ayadul kufari kathiratun mukhtalifatun, daga nan ne zai fara asalin bayani sai an wuce rabin littafin Ibn Taymiyyah kenan, ilimin ya ishe shi ne da ba kai baka ji wani tahqiqi ba, yanzu kaman wani sociologist ne wanda yayi wani field work a anthropology yanzu yake bayani, ka ji irin karatun jama'a, shi yasa wanda ka ji yana cewa Ibn Taymiyyah bai san komai ba, ko ba malami bane, ba su karanta wa Ibn Taymiyyah ba, ko kuma sun karanta da makauniyar kiyayya ta kyamashi an riga an dasa musu ita, to wannan ba zai ga alherin ka ba dama, amma din da ake neman malami cikakken malami jama'a musulunci Ibn Taymiyyah ya kai, dan shi ba wai malami ne kawai zalla na fasara hadisi da bayani akan ayoyi ba, malami ne akan harkokin rayuwa da tattali da kasuwanci da alaka al'umma da matsalolin da suke faruwa a cikin rayuwa, ga sunan kana ji da yake wannan bayanan jama'a, yanda zai ji wannan bayanan da yake yi ga sunan daki-daki akan ina aka kwana ina aka tashi, suwaye larabawa, me ya ba su falala, me yasa aka ce a kaunace su, hadisai da maganganu akan kaunarsu da girmama su, sannan kuma ya kawo bayani akan yadda suka rayu kafin musulunci da irin ɗabi'ar da suke akai, me yasa ba su zama na kirki ba a kafin musulunci, menene abin da suka rasa, me musulunci ya kawo musu ya cika she musu wancan abin da suka rasa, wannan shi ya haifar musu da daraja, saboda daraja na faruwa ne saboda kaza da kaza, saboda aiki na gari da kuma ainihin wato ilimi mai amfani, sa'annan kuma ya sake biyowa yanzu da cewa to duk abin da suke akai na farkon nan shine abu mai kyau wanda duk ya saba musu, sawa'un an yi shi ne kafin a yi zamanin su a jahiliya kenan, koko bayan zamanin su duka yana cikin abin da aka ce kar kai koyi da shi kenan koyin rashin hana koyin ya hada da hana koyi da tsantsar maguzawa da hana koyi da waɗanda sun gaji jinin waɗancan maguzawan amma ba su gaji addinin maguzawan ba zaka suna addinin musulunci amma kuma suna da al'adu ragowar na gado ce su ma ba a koyi da su zai zo kuma ya magana akan kashe-kashen larabawa dangane da balarabe wanda yake garinsu larabci ne fatan shi ta larabawa ne yaren shi na larabci ne da kuma akasin haka duk zai waɗannan bayanan waɗannan duk bayanai ne a cikin social sciences jama'a Allah ya gafarta musu duk shine sai yake cewa wa man tashabbaha min al-arabi bil ajami lahika bihim daga cikin larabawa duk wanda ya kuma yana kwaikwayon gwarawa to ya zama cikin su ya dawo ƙasa kenan wa man tashabbaha min al-ajami bil arabi lahika bihim haka daga cikin gwarawa da waɗanda ba larabawa ba duk wanda ya koma yana kwaikwayo da al'adun larabawan nan na farko to shi ma sai ya koma cikin su shi kuma ya dagu kenan walihaza kana allazina tanawalu al-ilma wal imana min abna'i farisa dan haka ne aka samu waɗanda suka iya kamo ilimi din nan da imani daga cikin mutanen farisa innama hasala zalika bimutaba'atihim lid-din al-harif wannan ya faru gare su ne saboda bin addini miƙaƙƙe da suka yi wancan hadisi yake isharar da annabi yake cewa law kana ad-dinu fi suraya lanalahu rijalun min ha'ula'i ko to daga cikin su waɗannan ɗaiɗaiwan manyan malamai irin su Bukhari misali da makamantansu duk abna'u faris ne da suka iya kamo wannan ilimin suka ɗaukaka ɗaukaka ta zo musu ne saboda sun kama ilimi na addinin gaskiya yanzu Imam al-Bukhari ya ɗara duk wani malamin hadisi da zaka ambata ko da ba Quraishi ne da yana ya samu wannan saboda mutaba'atu dinil hanif haka shi da ire-irensa ina fata mun fahimci wannan bilawazimihi min al-arabiyya da kuma bin abinda yake lazimtan wannan addini miƙaƙƙe na shi harshen larabcin wa ghairi ha da sauran abubuwa wa man naqasa min al-arabi wanda ya samu faduwa daga cikin larabawa innama huwa bi takhallufihim an hadha shi kuma ya fadi ne saboda ya ja da baya ya ki bin wannan abu irin su Abu Jahal da su Abu Lahab kaga larabawa ne Qurayshawa wasun su ma Hashimawa ne zuriya ya kai suka koma baya suka zama kafirai tun anan duniya saboda sun ki bin wannan gaskiya shine ma'anan daga cikin larabawa wanda ya bi maguzawa lahika bihim daga cikin maguzawa wanda ya bi larabawa irin na farko din can shi ma lahika bihim ina fata muna ganewa jama'a sai yace wa imma bi muwafaqatihim lil ajam ko kuma haka ne ko wa imma bi muwafaqatihim lil ajami ko kuma dan sun dace da maguzawa fi mas sunnatu an yukhalifu fihi a cikin abin da sunna ta hukunta a saba ma maguzawa akai sai ka biye musu akai fa hadha wajhu wannan wata fuska ce fuska ita ce larabawa suna da daraja in sun musulunta maguzawa idan sun musulunta suka bi larabawa akan wannan sai su zama sun shiga karabka su idan kuma aka samu balarabe ya tabe sai kuma karabka waɗancan maguzawa shine yake ƙara bayani cewa domin ita darajar tana samuwa ne da wannan asalin da kuma wanda ya bi shi na ƙasa kuma tana samuwa ne da sabanin wannan asalin da kuma wanda ya bi shi daga wanda duk ya bi daga cikin larabawa ya bi maguzawa to ya zama ɗaya daga cikin su saboda bin su da yayi ko kuma saboda ya aikata abinda a bisa sunnan musulunci kamata ya saba musu a ciki wa aidan ha ila yau fa inna Allah ta'ala lamma anzala kitabahu bil lisan al arabi na'am to fima ja'at bi sunna a cikin abinda sunna ta zo da cewa saba musu zai zama ma'anar shi ɗaya ne ba matsala insha Allah sai ce wa aidan fa inna Allah ta'ala lamma anzala kitabahu bil lisan al arabi yayin da Allah ya saukar da harshen qur'anin sa da harshen larabci waja'ala rasulahu muballigan anhu al kitab ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya isar da wannan littafi wal hikmatu bil lisan al arabi ya ainihin wato isar da qur'anin da harshen larabci ya isar da kuma sunna da harshen larabci waja'ala sabiqina ila hadha ad-din mutakallimina bihi ya sanya kuma mutanen da suka riga kowa shiga wannan addini suna magana ne da wannan harshen na larabci lam yakun sabilun ila dabt ad-din wa ma'rifatihi illa bi dabt al-lisan babu yadda za a yi a fahimci wannan addini na addinin musulunci sai an kiyaye wannan harshen babu yadda zai mutun ya kai ga kololuwar fahimtar wannan addini na musulunci kuma yace zai zagaye harshen larabci ba ruwan shi da shi bai yiwa wasarat ma'rifatuhu min addini daga nan ne sai aka wayi gari koyan harshen larabci ya zama daga cikin koyan addini wannan haka yake a manhajin salaf jama'a ana koyan larabci ne a matsayin wani darasi daga cikin darasan addini na daga cikin bid'a ta ƙarshen duniya da maguzanci kokarin raba musulunci da addinin da larabci daukar larabci a matsayin wani fanni na ilimi daban wanda bai da alaka da musulunci kwatankwacin shi kwatankwacin duk wani ilimi da ka sani a yanzu a zamani economics ne sociology ne medicine ne anthropology ne zoology ne ka lissafa tun daga accounting har zuwa zoology A to Z din su ko ai ana ganin ulum ne bahta sciences ne masu zaman kansu ba su da alaka da musulunci aka ake lissafa su ko to a wannan tababbiyar lissafin kuma ake lissafa larabci a matsayin kamar yanda ingilishi yake ko faransanci ko hausa ko duk wani yare da ake karanta shi a matsayin academic discipline to karanta larabci da irin wannan sura patachi daukar larabci da irin wannan yanayin jama'a patachi babu shakka larabci a mazhabin salaf to wani darasi ne a cikin musulunci kamar yadda tauhidi da fiqhu da hadisi da mustalahul hadith da tarihi da sira duka waɗannan darussa ne a cikin ƙwaryar ilmomin as-saqafal islamiyya to fitar da larabci daga ciki ya kawo barna tsayawa a duniya shine da ka samu ɗan larabci ba su iya addinin musulunci ba ɗan addinin musulunci ba su iya larabci ba sai ka rasa wanne ne ya fi sauki ahlahuma murrun sai ka samu mutum ƙwararre a larabci bai iya alqur'ani ba ma bai san hadisi ba bai san fiqhu ba bai san tauhidi ba bai san tarihin musulunci ba ko kuma ƙwararre a qur'ani ko hadisi ko fiqhu in court ƙwararre a irin yaron su amma ko bai iya larabci ba bai iya jan aya alqur'ani da larabci ba kuma yi ƙwararre ne a addinin musulunci ko kuma koda ya iya kadara ma alaran ma ne ya da ci alqur'ani amma bai san irabin qur'ani ba bai san fassarar shi ba bai san yadda ake gane bayanin da ke cikin shi da fasaha da balaga da ke cikin shi ba wannan kaga shi ma makaho ne game da menene asalin addinin musulunci domin ba yi da yaren musuluncin shi sa jama'a dole sai mun dawo cikin hayyacin mu na iya tuna wata magana da Malam Albani Allah ya gafarta mishi a cikin karatukan Hamawiyya akai wannan magana tun ana cikin rumfa kwanata yace ko da muke cewa ku je ku koyi waɗannan ilmomi na larabci a makarantun boko na zamani FCE da jami'oi muna faɗa ne saboda babu alternative za ku yi tuna wannan magana saboda babu inda za a je a koya in ba a nan ɗin ba amma ku gane larura ne ranar da muka yi makarantu irin namu na musulunci jami'o'i irin namu na musulunci to ba za a raba tsakanin addinin musulunci da larabci ba Allah ya yi waɗannan batutuwan wasu kwana za su manta ba dole ne zama bin harf ba haka amma magana ne ma'anar wannan wallahi jama'a mu da muka karanta larabci da irin wannan sura mu muka san hatsarin da muka fuskanta ba dan Allah ya taimake mu mun shiga cikin irin wannan harka a halin su Malam Albani Allah ya gafarta musu suna koya mana aqida ba da tun mutun ya bata wallahi dan muna da abokai da dama sun zama batutu za ga mutum ma ya zama mutashawish bai san ma da me yayi imani da me yayi kafirci ba yadda kaga dai labarin su Ibnu Juwayni din nan da ake fada da su sharu satani da makamantan su haka zaka samu kanka a cikin rudani mai yawa dan za a koya maka courses sama da 120 units na courses babu abu kwaya daya da zai koya maka akalla a ce balaga alqur'ani ko balaga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muhimmancin waɗannan masadadan game da fahimtar larabci ko amfanin su ga mai fahimtar larabci za a cika ka da hayaniya ne ta maguzawa na farko da na ƙarshe hayaniya ce ta wasu ma kafirai waɗanda ba su da alaka ma da addini ba su ma san inda addinin Allah ya sa gaba ba nazariya din su ake tatbiki akan yaran sai ka fito ka iya dai wani abu mai suna ilimi amma yanda ka san